da gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna cikin koshin lahiya da wannan maraicen talata 8 ga watan Satumba. Shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fage
da Halima Jumrau.
Yau ranar yaki da jahilci ta duniya, kuma ranar da shirin yau da gobe ke mai da hankali kan ilimi da fasaha da sana'a. Amma yau shirin ya fi ƙarfi akan ilimi da kuma irin rawar da malamai ke takawa wajen cusawa yara ɗabi'u na gari. A zauren matasa ma kan wannan batu aka tafka muhawara.
Rawar da malamai suke takawa a yanzu bata taka karata karya ba a wannan dai zamanin da muke ciki a yanzu.
Zai iya tsawutawa akan abubuwan da suke ba daidai ba, kuma zai iya yabawa ko kuma ya tallafa wajen yin daidai. Wannan shi ake kira malami.
To, ko kun san cewa a wannan zamani namu akwai malaman da ke ruguza tarbiyyar yara?
To, da yawa su kansu ɗabi'un su kan taimaka ne wajen ruguza tarbiyyar yara. Domin an samu matsaloli da dama wanda su malaman ne da kansu suka yi lidin a game da yara.
Yau filin matasa masu basira ya zakulo wata matashiya Hauwa Abbas mai kamfanin Impact Image Consultancy a Abuja. Za ku ji ta bakinta da kuma irin aikin da take gudanarwa. Kafin malama Lamisu Maryam Murtala ta koya mana yadda ake yin miyar riɗi a filin da fadafe, za kuma ku ji amsoshin tambayar mu ta jiya game da irin tasirin da malamai ke da shi akan tarbiyyar yara. Ku kasance tare da mu, ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe.
To, kamar yadda Jamila ta gaya muku a baya, yau hilin matasa masu basira ya samo wata matashiya mai suna Hauwa Abbas wadda ke da kamfanin Impact Image Consultancy a Abuja. Da yake waka ta yi daɗi bakin mai ita ga Hauwa Abbas da bayani.
Ina da wannan kamfanin na Image Management Consultancy firm din, sai na join wani group, Northern Reawakening. So, da na join group din akan yan arewa ne, muna maganar zamantakewa, problems ɗin da muke da su yanzu a arewacin Najeriya da sauransu. Kullum maganar is problems ɗin, ba solution ba. Kuma idan ka san problem to ai ka gama, sai ka nemo abin da zai gyara wannan problem ɗin da ake problem ɗin da muke da shi a lokacin. Sai ana maganar girki, kullum sai a dinga maganar ƴaƴanmu sai girki ba sai indomie da sauransu. Sai kuma na tuna ni kaina ma karan kaina ina da wannan problem. By the time aka haife ni, iyaye na sun girma, waɗansu ba har sun yi aure. Mama na kuma lokacin ba ta da lokaci na ita ma. Kullum da ni da masu aiki ne a cikin gida. Ba wani girki da na koya, ba na ma girki ne kam. Sai dai kawai in ci in yi gaba. So, by the time na shiga jami'a, sai na ga duk abokanai na sun iya girki. Ni kaɗai ne ban iya girki ba. Idan ana cewa ai girka kaza, hatta dankali ban iya shi, ban san dankali ya yi ba ko bai yi ba. The only thing da na san na iya yi kafin shiga jami'a is cake. Dan da muna da fiye a cikin gidanmu, so da fari suna kokoya min cake haka da su cincin da sauransu. Amma dai abinci ko shinkafa ban iya ba. So, sai na ga kai wannan abin ya kamata mu tackling din shi tun yanzu. Idan ba mu yi ba zai zo ya zama mana problem daga baya. So, sai na buɗe makaranta, muna kiran shi Impact Finishing School, wanda zai koya ma yara girki, sharan gida, wanke-wanke, zuwa kasuwa, kin gane, da sauransu. Kuma girki na turawa da na gargajiya da kuma pastries haka, su kayan daɗi, su irin su cake, donut, meat pie da sauransu, su lasagna. Dan kuma da na fara sai na zama problem din ma ba ma manya ba ne. Ya kamata a fara koya ma yara tun suna da shekara huɗu haka. Ina da student haka da suke da shekara huɗu biyar. Su fara da wasa, from wasa kin ga sai ya zauna a cikin jininsu. Kin gane har su zo su iya. Kuma alhamdulillah ni dai nakan yi holiday classes ɗin da muke yin shi ko sati uku ne. Sannan kuma na manya muna yin ko sati uku kullum kenan ko kuma sau biyu a sati shida. Kuma cikin wannan zaki koyo wajen girki, nakan koya musu wajen guda 8 guda 30 haka iri different types. Kuma idan za ka zo makaranta na making issue abin ga mandatory cewa ba za ka zo da komai ba kawai za ka zo da jikinka ne littafi komai za mu baka kuma komai is practical za mu baka notebook kai kai recipe ɗinka da kanka ka rubuta abubuwan da kaga aka yi amma ba za mu baka wai recipe haka da za ka tafi da shi gida a'a ba ma yi sannan kuma da quick course da assignment wanda kullun za su je gida abin da suka girka za su je gida su girka because idan ba su je gida sun girka ba girki idan ba ka yi ko da yaushe za ka mance dan abin hannu ne wai recipe din ma ya zauna tunda idan an koya maka girki na mutum ɗaya ko mutum biyu ko mutum uku za ka zo ta ranar da same girki za ka yi na mutane goma ko ɗari so dole sai ka san yadda za ka yi ka gyara ɗanɗano da sauransu haka dai har muka kawo inda muke yanzu.
Wane irin tasiri malamai ke da shi akan tarbiyyar yara? Ga yadda kuka amsa wannan tambaya a Facebook. Yau da gobe, ai a duk lokacin da yaro ya bar gaban mahaifansa ya nufi makaranta, to dukkan wani nauyi na kula da tarbiyyar yaro ya koma kan malami. Don haka nauyi ne akan malami. Ya dauki matakan da za su gyara tarbiyyar yaro domin dama ana zuwa makaranta ne domin koyon ilimi da kuma koyon tarbiyya sako daga Yahaya Magaji Hammadu
malamai ku kiyayin maganganun da ba su da wani anhwani domin duk irin abin da malami ya ga wa dalibi to ha shi dalibi yakan hau kai daram ya zauna da iyaye da malamai dole su kula da harshen su yanda ya kamata domin daga gare su ne ake daukan tarbiyya mai kyau ko aka san haka Allah ka taimake mu ka ba mu zuriya ta kwarai ta gari kuma ka ba mu ikon ba da kyakkyawar tarbiyya a gare su amin sako daga Abubakar Muhammad
Yau da gobe babu shakka malaman makaranta na da tasiri wajen tarbiyyar yara domin yara sun fi jin tsoron malamai sako daga Bafu Patrick
Gaskiya malamai na da matukar tasiri dangane da kula da dalibansu da ba su tarbiyya da kuma ba su ingantaccen ilimi na addini da kuma na zamani amma wannan kan samu ne a wurin malamai masu mutunta kansu da ji a rai cewa suna yi dan Allah sako daga Jamilu Muhammad Gwaram
Malaman makaranta na da tasiri kwarai ga yara domin tarbiyyar da suke koya wa yara tun suna kanana idan sun girma da ita Idan sun girma da ita suke amfani, sako daga Mudassiru Acida, sardaunan matasan Acida.
Yana da tasiri sosai ga malamai tarbiyyar yara, domin yara su ne manyan gobe. Ya kamata malaman makaranta su kula da tarbiyyar yara domin ci gaban al'umma, sako daga Arabiyu Awwal Mai Fati.
Gaskiya malaman makaranta na da gudunmawa da za su bada wajen tarbiyyar yara. Kamar na koya musu yadda za su zauna da iyaye da sauran na gaba da su sako daga Musbahu Muhammad Lafiya
a gaskiya yau da gobe kun kawo maudu'i mai muhimmanci kamar yadda muka sani shine da zarar yaro ya fara zuwa makaranta zaka ga halayensa sun canza misali in yaro je makaranta zai gaida malam haka kuma zai zama da hankali sosai sako daga Mannur Muhammad
To duk da akan wannan batu na tarbiyyar yara yanzu ga Hassan Maina Kaina a zauren matasa tare da Abdullahi Aliyu Katsina ɗaya daga cikin shugabannin matasa a Abuja da kuma Saminu Sani mai sharhi kan al'amuran yau da kullun za su tattauna su duba irin rawar da malamai ke takawa ko kuma ya kamata su taka wajen cusa ɗabi'u na gari a zukatan ɗalibansu
Malamai barkanku da zuwa A yau zamu duba wani maudu'i ne da ke magana kan irin rawar da malamai ke takawa wajen cusawa yara kyawawan ɗabi'u. In zan fara da kai Abdullahi Aliyu Katsina. A matsayin mutum na malami, waɗanne rawa ne ake jin ko kuma ake sa ran zai taka wajen cusawa yara kyawawan halayya?
To, idan aka ce malami, ana nufin wani mutumi ne wanda ya samu ilimi. Na zamantakewa ilimin addini da harkokin yau da kullum wanda ana tunanin cewa ya san daidai kuma ya san abin da ba daidai ba zai iya tsawatawa akan abubuwan da suke ba daidai ba kuma zai iya yabawa ko kuma ya tallafa wajen yin daidai
wani shi ake kira malami. Abin da ake tsammani daga wajen malami shine a shimfida wata ingantacciyar turba ta rayuwa. Ta dangiya zai iya yiwuwa kananan yara waɗanda suka fara tasowa wanda suke a primary school ba su san komai na rayuwa ba. A irin wannan bangaren ana tunanin malami a wannan yanayin ya sanya musu tsoron Allah, ya sanya musu kaunar juna, san ƙasa, biyayya da san taimako. Ina ce taimako ina nufin duk wani abin da ya taso a tsakanin ɗalibai, wani yana cikin wani yanayi zai iya taimakon shi. Idan akwai wani abu da ya taso na shawarwari irin za a iya gudanar da irin wannan harkokin. Wannan a takaice shi ne abin da ake tunani daga malami. Ya zamanto uba, ya zamanto wa, ya zamanto mai koyar da ilimi, ya zamanto komi na ɗalibi.
Samir Sani, na jawo gare ka, waɗanne abubuwa ne ake sa ran malami zai koya ma ɗalibansa dangane da abubuwan da suka shafi kyawawan halayya?
To alhamdulillah, malami kamar yadda malami da ya gabata ya bayani, malami shi ne wanda ke da ilimi. Ilimin nan kuma ya jibanci ko ilimi ne na boko ko na addini ko na zamantakewa na rayuwa da sauransu. Malami yana da tasiri kwarai da gaske. Tasirin da yake da shi ga tarbiyyantar da yara ba ma karami ba ne. Domin lokacin da yaro ya soma girma, ya soma wayo, iyayensa da suka haifi yaran nan sun san muhimmancin ilimi a rayuwar yaro. Sun san muhimmancin ilimi shi ne gishirin rayuwa ta zamantakewa. Tun daga tasowarsa yaro za a kai shi misali makarantar allo, ya soma karatun misali na sanin ibada da tarbiyya, kuma waɗannan abubuwan da malami ke koya wa yaro da abin da yaro yake gani a makaranta shi ne ginshiki na farko da zai tashi da shi a rayuwarsa. Duk abubuwan da malami ke koyar da yara da kuma yanayin yadda su ɗaliban suke fahimtar abin, to da haka za su tashi da shi, kuma da haka zai kasance ya yi tasiri a rayuwarsu. Kuma ma tasirin ma ba ƙarami ba, tasirin wanda yaro har ya girma, har ya kai matsayin mutum ma da mai iyali da sauransu. Wannan ilimin da ya samu tun yana yaron nan zai masa tasiri kwarai da gaske.
Abdullahi Aliyu Kusana, idan muka duba waɗannan shimfiɗa da aka yi yanzu, idan muka duba malamai a wannan zamanin namu, wace irin rawa a iya cewa suke takawa kenan? Ya dace da abin da muka bayyana yanzu?
Gaskiya abin da muke gani a yau a makarantunmu na addini da makarantunmu na zamani sun bambanta da abin da yake faruwa a baya. Kusan kwanda-kwanda ɓangaren addini abubuwan ba su taɓarɓare ba gaskiya kamar yadda suke mugun taɓarɓarewa a harkar ilimin zamani. So abin da yake faruwa muke gani a yau ba shi bane ba abubuwan da suke faruwa a baya, kuma ba su bane ba abubuwan da ya kamata a ce suna faruwa.
Sami misali, me zaka ce?
To alhamdulillah, gaskiya rawar da malamai suke takawa a yanzu rawa ce da za a ce bata taka karata karya ba a wannan dai zamanin da muke ciki a yanzu. In ka kwatanta shekaru kamar 20 ko 30 da suka wuce, za mu ga cewa al'amuran ilimi ya ci baya kwarai da gaske. A lokutan da gaskiya tasirin da ilmantar da yara yake da wanda malamai ke ya sha bamban da na yanzu. Domin a lokutan da gaskiya malaman su kansu suna da ilimi, kuma akwai tarbiyya, akwai da'a. Zaka ga malami ba zai yadda a gaban ɗalibansa ya ringa aikata wasu abubuwa ba, misali kamar shan taba ko kuma yin ashar ko kuma yin wasu halayya waɗanda ba a so yaro ya gani. Shi yaro duk abin da ya ga ana yi, to shi fa zai ɗauka duk abin da ya ga babba na yi, to zai ɗauka wannan abin fa abu ne mai kyau, tunda shi bai san me yayi baki ba, me fari ba, sai abin da aka koya ma. So gaskiya malamai a halin yanzu rawar da suke taka ba ta taka karata karya ba. Maimakon ya zama na cewa an samar da alfanu da tarbiyya ta al'umma da wanda zai tasiri ga yara, to abubuwan yana sha bamban kwarai da gaske. Wannan kuma ya faru ne saboda lalacewar tsarin shugabanci misali na ƙasa, da yadda taɓarɓarewar ilimi yake zama misali yake taɓarɓarewa kamar da cin hanci da rashawa da wasu abubuwa dai da suka shigo harkar ilimi. Wannan sai ya sa malamai su kansu ma abubuwan nasu ya ɗan so malalacewa. Ya zama na cewa in a da ne suna sa tsoron Allah da aiki tukuru da sanin ya kamata da sanin tsari na zamantakewa na al'ada da dabi'u da kuma tasirin addini a zukatansu to gaskiya ya sha baya kware da gaske saboda su ma malaman suna ganin tana iyawa ba a biya musu bukatunsu kamar na albashi kamar gwamnati ba ta lura da su to wannan ya sa kamar lakarsu ta dan sake su ma zaman da suna son zuciya su ne bai kamata ba wanda da a ce gwamnati ta lura da su yadda ya kamata ta lura da muhimmancin ilimi to da a ce rawar da za su taka da yafi haka domin malamai rawar da suke taka ba karamin tasiri gare ta ba domin ita ce take nuna inda alƙiblar al'umma ta gaba za ta kasance yadda cewa wato kamar tasirin ɗabi'u da kuma halayya na al'umma za su kasance to ya ta'allaka ne ga su malamai da irin abubuwan da suka karanta
Abdullahi Aliyu kusa da maka duba malamai a wannan zamanin namu dame-dame ake sa ran za su mai da hankali wurin cusa wa ɗalibansu dangane da kyakkyawan tarbiyya
to idan ake maganan mai da hankali ko cusa wani abu da zai zama kyakkyawan tarbiyya ga ɗalibai ai baya wuce abubuwan da muka yi magana a baya shine ita kanta tarbiyya su iyaye ne na ɗalibai domin iyaye in ɗalibai sun bar gidajensu suna dawowa makaranta su zauna a ƙarƙashin kulawa na malamai kuma malaman nan za su tsawatar da su a inda suke abin da ba daidai ba kannan kuma a irin yadda suke interaction ko suke yin mu'amala ko suke koya ma ɗaliban ko suke magana da su a lokacin koyon da karatun yana nuna hanyoyin da ya kamata ɗalibi ya dinga yin mu'amala da ɗan uwan shi ɗalibi saboda haka irin wannan abubuwan su ne ake tunanin cewa ya kamata malamai su mai da hankali a kai
kun san cewa yanzu haka akwai malaman da ke ruguza tarbiyyar yara yau ma ga Hajiya Larai Bala Ahmed da bayani
ba gaskiya a da yanda malami yake da dama akan kowane ɗalibi yake ganin a matsayin sa na ɗansa idan bai yi kaza ba ya san da hukunci a kansa ko in yayi kaza yaushe ma a da malami zai tsaya wai daukan matsala zuwa ga iyayen yara ai daga gida ne idan matsala ta yi ƙarfi sukan je wurin malami take to yaran nan fa ko yarinyan nan fa ga ba abin da yake faruwa makaranta ta ɗauki hukuncin da ya dace shi malami a yanzu musamman a makarantu irin na gwamnati misali a gaskiya ba shi da wata dama wanda nake ganin cewa ya isa ya ɗau wani hukunci 100% a kan yaro ba tare da iyayensa sun yi interrupt sun saka baki domin har a hukumance ma akwai wasu dokoki wanda suka nuna kamar ko yaro dai ko laifi yayi to ba ka da damar ka misali kamar irin punishment irin nada da za a da yaro ko yaro yana tsoron bulala ko yana tsoron duka zai bari dan wannan ko zai tsaya yayi karatu dole domin wannan domin yana tsoron kada da shi to a gaskiya yanzu a hukumance ma akwai dokar da take nuna cewa kawai in dai yaro yayi ba daidai ba kila sai ka tura shi gida kawai ya zo da babansa kila kawai ya zuwa za a yi ɗan discussing a ce ka ga abin da yaron sa yayi kenan kai kuma ka ba da haƙuri magana ta wuce ko a ɗan dakatar da shi na wasu 'yan kwanaki wanda wannan ya yi asarar wannan karatun na wannan kwanakin aka zai dawo ya tsora ya ci gaba a gaskiya a saɓanin yanzu malami ba shi da wata dama sukan wato malamai da yawa suna da wannan damuwar a cikin ransu ta halin da suka tsinci kansu wanda saboda wannan matsalar ilimi da yawa gaskiya ya lalace kamar irin wannan da ya cewa a hukumancen ma ba su da dama sai dai kai watakila yaro in an samu matsala da shi kawai a tura shi gida wato akwai matsaloli da yawa wanda su kansu malaman tasu matsalar takan taimaka wajen lalacewa da hargitsa tarbiyya da ɗabi'a ta yara a makaranta don su kansu idan muka koma gurin su su kansu malaman ba wai dole ne za ki tara cewa shi malamin kansa ya zama ya cancanta a ce shi ɗin malamin ne wanda yake koyarwa a ajin ba shi kansa tasa tarbiyyar tana buƙatar a tarbiyyantar da ita mafi yawa su kansu ba wai na ce kuwa ba a'a amma kusan abin da yake faruwa su kansu malaman wanda ake yayewa ɗin ake ɗiba a makarantar ya zama su suke koyarwa to su ma sai dai mu ce dai alhamdulillah amma sau da yawa su kansu ɗabi'unsu takan taimaka ne wajen ruguza tarbiyyar yara. Domin an samu matsaloli da dama wanda su malaman ne da kansu suka yi leading to it a game da yaran. To amma duk da haka kin san ba wai sai dole duka ko wani tsawa ita take sawa yaro kamar yadda kika ba a ce wai ya tsaya ya hankalta ko ya sanya da wani kamar yadda kika faɗa ne good example yana iya sawa a ce yaro ya yi sha'awa har ya ce ni ma in Allah ya yarda zan girma zama malami kamar wani. To akwai malamai masu ɗabi'a mai kyau, akwai malamai qualified enough wanda suke tarbiyyantarwa kuma suke koyarwa da yara, muna da su. Amma fa ki sani matsalolin da dama wanda suke afuwa shi ne na babu yadda malamin zai yi ɗin hakan ta kasance. Problem ɗin yana da yawa, wataƙila shi kansa ma wajen kayan aikin ne wajen yadda za a yi a koyar da yaran, wataƙila a'a yaran sun yi mishi yawa a ajin wanda da ake cewa Bahaushe ke tani dan bai yawa bai jin mai. In ba wataƙila da tsawar ko da tsawatawar ko da abubuwan ba za su tafi yadda ya kamata ba. Idan har kawai yaro yana ganin ko da ya ƙi yin karatu, ko da ya ƙi zuwa makaranta, ko da ya yi faɗa ko wani ya haifar da wata matsala dai a makaranta ba shi da matsala babu abin da za a yi, to ki sani fa zai iya jan hankalin wani yaron su tafi a haka. Wanda a cikin irin waɗannan ɗabi'un ana neman gudunmawa ne ta iyayen, ta malaman, ta hukuma a ce to ya za a yi a gyara wannan lamarin. Haɗa hannu da ƙafa a taimaka a ce alhamdulillah iliminmu ya tafi daidai, tarbiyyar yaranmu ta tafi daidai. A gaskiya malamai da yawa saboda irin matsalolin da suke fuskanta irin wannan suna zama frustrated, sun zama su zama ba su da hope cewa za su yi achievement ɗin abin da suke son a cikin harkar su ta koyarwa. Ba wai duka aka taru aka zama ɗaya ba, akwai yara masu hankali, akwai kuma malamai masu ƙwazo, ko da a cikin aji ko da a cikin makaranta. Ai ana samun yara wanda za ki gansu suna da ƙwazo, suna da hazaƙa, kuma suna yi suna kan yi. Kuma za ki samu malamai wanda suke koyarwa cikin farin ciki da jin daɗi, wanda ko da a ce a ajin ba a samu misali da yawa da yawansu a ce su ne suke da hazaƙar suke tafiya yadda ake so a tafiɗin ba, ko da kaɗan ne, to za ki ga sun yi encouraging malaman, za ki ga cewa to a nan za ki ce alhamdulillah.
Jamila, jiya Malama Lami Sumayya Murtala me ta koya mana a nan a hilin da hadahi?
Rogo da miyar
chukwi. To yau kuma miyar riɗi. Kin san riɗi?
Na san riɗi ba kantu ba.
A wanda dai ake kantu da shi.
Tamam ne, ya za a yi miyar shi.
To bari mu saurari Lami Sumayya Murtala.
Dan haka uwar gida abinda kike bukata, kina bukatar riɗi, tattasan ki da tumatir da albasa, kayan miya kenan. Ki samu manja, ki samu kifi ko nama, mu samo crayfish, gishiri da dawa da alayyahu, sai abin ɗanɗano. To idan zaki miyar riɗi, zaki dafa naman ki ko na kaza ko naman rago ko naman sa, duk wanda uwar gida take so shi zaki amfani da shi. A yayin da zaki dafa naman nan, zaki saka masa albasa da ɗan gishiri, shikenan sai ki bar shi ya dahu. Idan ya dahu, sai ki zo ki kawo manja, ki zuba ki ɗan soya shi shi ma sama-sama, ba a cikin ruwan naman ba, kin riga kin juya ruwan nama kin aji. Sai ki juya manjan nan, idan ya kika juya shi ya soyu, sai ki zo ki zuba kayan miya a kai markaɗaɗɗu. Uwar gida in kina so za ki iya markaɗa ko ki jajjaga. To idan kika zuba shi ya soyu, sai ki kawo daddawa ita ma ki daka. Amma a wannan lokacin sai idan za ki tsayar da ruwan miya, don wani lokaci idan kina soya kayan miya kika zuba daddawa za ki ji ya canza miki ƙanshin girki. To a yayin da kika kuwa zuba ruwa, to sai ki zo ki kawo daddawar, sai ki zuba ta tafaso sosai, sannan ki kawo ruwan naman nan da kika yi amfani da shi tun farko, wato wanda kika dafa nama, shi ma sai ki zuba. Daman lokacin iyaye da kike koyar da girki, za ka ga koyaushe ana tafasa nama saboda amfanin ruwan nama. Sai ki zo ki samu riɗin ki, ki rege shi tsaf, kin san shi ma lokaci ba a raba shi da yashi, ki rege shi, ki wanke shi tas, sai ki markaɗa. Amma markaɗan da za a yi masa mai kauri ne, za ki gan shi markaɗan za ki yi shi kamar na ƙullun koko, kin san ƙullun koko yana da kauri, sai dai in an tace shi ne kuma zaki gan su ruwa, amma in ya kwanta dai zai komawa ya haɗe jikinsa. To idan kina so ki yi shi markaɗaɗɗe kenan, idan ma kuma gari uwar gida take so ta yi don amfanin yau da gobe, zaki iya yin garinsa yadda idan kin tashi amfani da shi kawai ɗiba zaki. To in markaɗaɗɗen ne shi zaki samu cokalin ki mai kyau, sai ki ɗiba sai ki rinka zuba shi a cikin shi wannan ruwan miya da kika tsayar, ko kuma in kaurin yayi yawa dan ba a so ya dindunkule, sai ki dan ɗebe shi sai ki sa ɗan ruwan ɗumi sai ki gauraya shi kafin ki zuba a ciki. Idan ma kuma garin ne shi ma haka zaki ɗebo shi sai ki dinka marmasa shi, kina marmasa shi. Idan kuma ba mai marmasuwa bane shi ma da ɗan ruwan ɗumin uwar gida zaki samu, sai ki narka shi in kika jika shi a cikin ruwan nan, kika jujjuya sai ki zo ki zuba shi a cikin wannan miya taki da kike yi a kan wuta. To sai ki haɗa, ki ɗan saka gishirinki da kayan ɗanɗano dai abubuwan da kike buƙata wanda kike amfani da shi domin gyara girkinki, uwar gida sai ki zuba a ciki. Kar ki manta za ki iya amfani, idan nama ma kika sa ko ba za ki saka bushasshen kifi ba, za ki iya amfani da crayfish. An kuma kina da bushasshen kifinki kina so ma ki haɗa da crayfish ɗin, duka za ki iya haɗa shi a daidai wannan lokacin da kike tsayar da ruwan miya. To bayan kin gama kin zuba, sai ki ɗan rufe ki bar shi ya ci gaba da dahuwa. Nan da nan za ki ga miyarki ta yi kauri. To a daidai wannan lokacin ne uwar gida za ki samu alayyahu, shi ma bayan kin yanka shi kin wanke, za ki zo ki zuba a kai. Kina gama kina zubawa a kai, sai kawai ki sauke. Uwar gida kin gama miyar ɗinki. Miyar nan kuma za ki iya cin shi da tuwon alkama, za ki iya ci da tuwon shinkafa, za ki iya ci da sakwara ma. Ina fata uwar gida za a gwada.
To kin ji yadda ake miyar riɗi?
Za ta yi daɗi kuwa. Ka ce har da sakwara ma za ka iya ci.
Zan gwada.
Za ki gwada? Allah ki kawo mana office idan kin yi.
Jamila, yau shirinmu akan ilimi, kuma idan muka koma zauren matasa, bayanin Hassanmu da Hassan Maina kai na jagoranta tsakanin Abdullahi Aliyu Katsina da Saminu Sani da ma bayanin da Hajiya Larai Bala Ahmed suka yi. In aka duba za a ga da malamai suna taka rawa wajen gyara tarbiyyar yara, amma yau an wayi gari malami zai wa ɗaliba ciki.
Gaskiya.
Ya horu a ƙasashe da yawa. Kuma akwai malamai mata waɗanda ko su nemi ɗalibansu maza ko abubuwa dai ga sunan ki taɓarga za ka mu ana tafkawa daga ɓangaren malamai.
Kwarai.
Saboda haka dole ne malamai sai sun sake tunani, sun sake nazari, ko kuma in ce hukumomi da ke kula da kaman makarantu su ya kamata su san wa za a zaɓa. Wa za a zaɓa ya zama malami?
Kuma su kansu malaman ma su rike da zuciya da su san amana ce.
Sosai, amma ka in ba haka ba akwai matsaloli.
Kuma kin san mafi yawancin ma yara mata da ba sa zuwa makaranta ɗaya daga cikin dalilin da ya sa kenan suna jin tsoron malamansu. To a ina ake haka, ina ci gaba?
Yanzu Jamila ba ma ƴaƴa maza ma. An shiga zamanin da akwai malamai maza masu lalata ƴaƴa maza, akwai su an san su. Wani wurin ana kokari a kama su, wani wurin kuma sai a rihe ido.
Kwarai.
Saboda abubuwa da yawa zaki ga ɗaurin gindi mutum kamar mai ake ta, akwai malamai da yawa ba wai dan sun cancanci ma su zaɓi. In kin tuna akwai shirin da muka yi da mutum zai ce to shi ko ɗan malantan nan ma.
Yawwa, wato shi
kenan. Malanci ya zama kamar shi ne
ƙarshen kawai saboda baka da aiki.
Sosai.
Gaskiya.
Da fatan da mu iyaye da su malamai da hukumomi za a haɗa ƙarfi da ƙarfi a gyara wannan al'amari.
Amin.
A farfaɗo da martaba ilimi.
Gaskiya.
Masu saurare, lahin daɗi ƙarewa ga Juli na ta ɗaga mana hannu. Saboda haka za mu dasa aya a nan, sai kuma gobe yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage.
Da Juli Resgration mai ɗaga mana hannu da kuma injiniyanmu Mr. Voitek Zanga-Zanga. In ji Halima Jumro daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Sai gobe haka.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.